mai sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan a ofishin kungiyar lauyoyi ta kasa Harisan jihar Kano wato MBA Kano branch inda kungiyar ta nuna alhininta dangane da wani mutum da ake zargi lauya ne na bogi kuma aka kama shi a makon da ya huce kai tsaye muna tare da shi sakata wato kai tsaye muna tare da mai bada shawara akan harkokin shari'a na ita wannan kungiya barista Lamu so mu ji cikakken suna
Ibrahim Abdullahi Tsedi
to ga wani mutum da ake zargin kun kama shi kuma ana zargin wannan mutum wato lauya ne na bogi wani karin haske za ku yi wa al'ummar jihar Kano dangane da shi wannan mutum
shi wannan mutum an kama shi ranar Alhamis da ta gabata a nan wajejen Hotoro sunansa Muhammad Maina mutumin Hotoro Tisha mane an kama shi ya karbi kudin wani mutumi wanda yake iwo ne mai suna Samuel da sunan zai masa aiki na lawyer na shari'a dan ya karfa masa wasu kudin sa a wannan yanayi ne ya karbi kudi kimanin 660 daga hannun shi wannan kabilar Igbo da daliya zai masa aikin lawyer to sai ga kuma abiya zama a sharuwan tsuntsaye abiya kiyuwa wannan ta sa ya ji hankalin wani lawyer dinmu mai suna AA Umar shi kuma ya sanar da kungiyar lauyoyi aka ba shi dama shigar da korafi a police station ta Hotoro yan sanda suka samu nasarar kama shi wannan wanda ake zargi ya amsa a gaban yan sanda cewa shi ba lauya bane kuma ya amsa cewa ya karbi kudin wancan mutumi da ni zimmar zai masa aikin lauya to kusan a wannan tsakanin wannan shine karo na uku cikin kimanin wata uku da muke kama irin masu wayannan dabi'a a halin yanzu shi wannan mutumi an dawo da shi babban ofisin yan sanda na jihar Kano kuma muna sa ran yau zuwa gobe za a gurfanar da shi a gaban shari'a
to kuna ta kokarin tsarkake ita wannan sana'a ta ku sannan kuma wasu mutane suna kokarin gurbata muku ita ta irin wannan hanyoyin sojan gonar din wasu hanya mutane za su bi don tantance cewar wannan ingantaccen lauya ne inje in dauke shi mun aiki
hanyar da mutane za su bi yawanci zaka ga lauya da wuya a ce kawai ka ganshi a hanya ka dauke shi ana bukatar introduction ma'ana gabatarwa wani ya gabatar maka da shi a matsayin ya san shi a matsayin lawyer ne bi ko yayi masa ayyuka da yasa ya san office ɗinsa ya san inda yake kamar wayannan du mutanen da muke fada babu inda aka san office ɗinsu ya kamata mutane su riga insistence su ga office ɗin lawyer suka bada su karbi takarda ta receipt ko wani abu idan lawyer suka biya shi kudi wannan hanyoyi ne da za a gane waye lawyer waye kuma ba lawyer ba kuma su kula da cewa su waye suka fi zuwa manyan kotunan jiha saboda yawanci fake lawyers din nan muna samun su ne a kotunan kasa kasa yawanci ba sa iya zuwa babbar kotu saboda akwai bukatar tabbatarwa a nan
wato idan an zo ita babbar kotu dole sai an tantance wannan lawyer ne ingantacce
eh tunda yawanci babbar kotu duk abubuwan da ake a rubuce ake yi in ka rubuta takardar ka ba iya takardar za ka yi ba sai ka lika stamp ɗinka tambarin ka na cewa kai lawyer ne wanda daga can Abuja ake ba kowanne lawyer da lambar sa da komai to kaga wanda yake ba shi da wannan lambar ba shi da tambarin ba zai zo nan yayi aiki ba
wato yanzu barista kana nufin kowanne lawyer yana da shi wannan tambari kuma daga Abuja ake turo masa da shi
kowanne lawyer yana da tambari kuma tambarin yana kunshe da sunan lawyer da lambar lawyer in case wani abu ya faru kaga waye ma ba daidai ba za ka iya daukar sunan sa da lambar sa ka nemi kungiyar lauyoyi dan abi maka aikin ka
to yanzu ina lawyer da kuka gurfanar a gaban kotun magistrate ta Ngogo wanda ake zargin lawyer ne na bogi ina maganar sa ta kwana
yana gaban kotu yanzu haka yana kurkuku gobe insha Allah ranar 20 ga wata zamu koma kotu don ci gaba da bibiyar shari'ar sa
to barista ya mutum zai iya zama lawyer ingantacce cikakken lawyer
yawa ingantaccen lawyer shine wanda ya je jami'a sahihiya ta gwamnati da aka yarda da ita ya koyi karatu na tsawon shekara 4 ko 5 bayan ya gama ya ci jarabawa sannan sai ya yi admitting ɗinsa a Nigerian Law School zai je shekara 1 idan a Nigeria ya yi jami'a sa kenan aka sauwaje zai shekara 2 bayan ya gama wannan karatu za a yi mai jarabawa in yayi passing ɗin jarabawa ya ci sai kuma a duba a ga ya cancanta aikolin ɗinsa to ba tun da ba iya cin jarabawa ne yake qualifying ɗin mutum ba in aka ga ya cancanta zai samu wasu manya a garin su members na body of benches wasu dattijawa a cikin sana'ar za su yi recommending ɗinsa sannan sai a gani sannan sai a sa rana a kira shi aikolin ɗinsa to ba ma'ana a rantsar da shi a bashi kuma lasisi sai fara aikin lawyer duk wanda bai bi wannan matakai ba ba lawyer bane sai yi
to wani lokacin zaka ga mutun yaje yayi misali diploma a law kuma ana kiransa da barista sai ya amsa shi wannan aya kuke kallon sa
to wannan makan dauke shi kamar fata da ake musu illa iyaka muna kira ga su ma wanda ake wannan fata kar su wuce gona da iri ma'ana dan an ce maka barista ka sa court ka abin nan to kar ka je kai aikin lawyer ba lallai shiga kotu ba koda da wasa ka je gurin wani dan sanda ko gurin wani individual ka ce masa kai lawyer ne to kai impersonation zamu iya zuwa mu sa aka maka
yanzu shi wannan da aka kama yaushe kuke sa ran za ka shi kotu
muna sa ran yau ko gobe insha Allah
mi sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail kamar yanda na faɗa tun da fari daga nan headquarter kungiyar lawyoyi ta jihar Kano wadda take unguwar Farm Center akan mita 88.5 a zangon FM